أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ديننا منا وأن اللوك تشيمي البركة يومنا شاء وكوغوات رمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan Afril shekara ta 2022. Mun dawo kan karatun mu na Ruhul Adab, lima hawa min hikamin wa adabin, lura da sharhin lubbul lubbi. A karatun da ya gabata muna cikin baituka da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anam Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake gaya mana cewa mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama al-khassatukum muti'a. Wannan baiti akan sa ne muka tashi jiya in ba manta ba, cewar ka girmama ahalin wannan dari ga gabaki daya, musamman ma wadanda aka kebance su a cikin dariqa, to ka ba su girman su na musamman, wato ka girmama su suke bantattun nan, ya zama ka ba su girma fiye da sauran kowa. Bayan ka girmama kowa, to wanda aka kebance su kuma zaka ba su girma fiye da saura a cikin ƴan uwanka ƴan dariqa. Sannan Sheikhul Islam ya ce mana idza sharata fi dikaril wurdi falazimil adaba qadar al haddi. Idan ka lazimci wuridi, idan ka fara zaka yi wuridin nan, to ka lazimci ladabi gurgurin ikonka. Lokacin da ka tashi zaka aikata wannan wuridin, to ana so ka yi ladabi, kana yin ladabi gurgurin ikonka a ciki. Sannan ya ce mana ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatin. Ladabin nan da zaka yi ladabi ne a zahiri da batini, da shi ne mutum yake hawa kan matsayi masu yawa. Da wannan ladabin da zaka yi a zahiri da batini, da shi ne zaka hau kan matsayi manazil kenan, matsayoyi da ake hawa a cikin tafiya a harkan Allah, cikin tafiya cikin Allah. Waɗannan manazil ɗin zaka hau su ne bayan ka yi ladabi a zahiri da batini, ka yi ladabi a bayyane, ka yi ladabi a ɓoye, sai ka samu hawa waɗannan manazil ɗin. To idan ba manta ba jiya muna faɗin cewar ita tafiya da mutum zai tafi a cikin sha'anin Allah kamar tafiyar da mutum zai a zahiri ne. Yanda a zahiri ma in zaka yi tafiya zaka sha fama a cikin tafiya ɗin, to a sha'anin lahiran ma haka yake, sai ka sha fama a cikin sha'anin tafiyar kafin ka je inda ake so ka je ka. To dalilin haka malamin ya gaya mana cewa mawadin ɗin nan da ake faɗa, wuraren nan da ake faɗa, ya ce su ne muqamatu, muqamai ne na addini da kuma masaukan addini ɗin, wanda ya ce waɗannan muqamatu din ɗin guda uku ne kamar yadda kowa ya sani: akwai Islam, akwai iman, akwai ihsan. To waɗannan gidajen su ne shi yake ga maka a cikin wancan baitin da ya ce kai ladabi a zahiri da batini, ka samu hawa zuwa ga masaukai. Waɗannan su ne masaukan: gidan Islam da gidan iman da gidan ihsan. Sannan ya ce mana kowane gida a cikin su yana da mataki guda uku shi ma. Gidan Islam yana da mataki guda uku. In kana gidan Islam ana neman at-tawbatu, al-istiqamatu, at-taqwa. In ka zo gidan iman ana neman as-sidiqu, al-ikhlasu, at-tumanina. In ka zo gidan ihsan ana neman al-muraqabatu, al-mushahadatu, al-ma'rifatu. kowane gida yana da matakansa da ake son mutum ya taka a ciki. Saboda haka yace sai mutum ya yanke waɗannan zanguna da muka lissafa guda tara kenan. Sai ya yanke waɗannan zango kafin ya samu zuwa inda yake so ya je zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya nade waɗannan zangon gaba daya zai samu zuwa inda yake so ya tafi. Saboda haka wannan tafiya ce da zaka yi, ba tafiyan da ake a mota ba, ba tafiyan da ake a jirgi ba. A'a, yace tafiya ce ta ruhinka. Ruhinka ne ake so ka tafiyar da shi, ka tsayar da shi ya tsaya har ya isa zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To saboda haka babu makawa sai ka samu Islam daga farko. Bayan ka samu Islam babu makawa sai ka samu iman. Daga iman babu makawa sai ka samu ihsan. Kowanne sai ka same shi. Al-Islam din kuma da ake nufi shine yace ka shiga Islam din da ake fara a nan wajen shine ka shiga cikin wato ka shiga cikin katangewa ta Allah tabaraka wa ta'ala. Ka kubuta daga komi, baka aikata komi, ka kubuce ga maganar Allah ya azabtar da kai. Ba wani aiki na uquba da Allah ya sanya shi wanda zaka na yin sa kai, babu shi, ka wuce wannan wajen. Saboda kar ga jance Islam kai tsammani Islamin da ka sani na ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah. Bayan wannan din sannan kuma ba za ka zub da jini ba, ba za ka kashe kowa ba, ba za ka cuci kowa ba. Ka musulunta, Islam din sallamawa ne, to ka sallama, ka miƙa kanka wa Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan kuma ba zai yiwu ba ka sallama ka miƙa kanka ga Allah tabaraka wa ta'ala sai da tuba. Shi yasa aka ce maka a gidan Islam din makami na farko shine tuba. Tuban ma tuban da ba tuban muzuru ba, tuba na gaba daya, ka tuba ka kuma zuwa ga Allah gabaki daya. Sannan bayan ka tuba kuma za a nemi istiqama a wajen kai, ka daidaita a cikin abin da kake ciki. Sannan a nemi tsoron Allah a wajen ka, attaqwa. Saboda kai ce to wannan tuban da ake fara din ita ne za ta tabbatar wa mutum cewar shi dan adam din da ya hau maqamut tauba a gidan Islam din nan, cewar wannan rayuwar da yake yi ta duniya yana jin radadin zafin wato wannan rayuwa da yake ciki. Sannan kuma yana tsoron rayuwar da zai fada shine ta gidan lahira. Sannan yana shauƙin komawa zuwa inda ya fito, komawa wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To saboda haka sai ya ta tuba a cikin lamarinsa. To dalilin wannan tuban kuma shine zai jawo masa ya samu tsayuwa, ya tsaya, ya samu daidaito, ya tsaya kai-kai a cikin abin da Allah ya umurce shi da shi. Dalilin haka sai ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin tafiyarsa da yake yi har ya isa matsayin da kuma zai samu tsoron Allah a cikin lamarinsa duka. To saboda haka yace waɗannan wurare da aka lissafa guda uku su ne mutum zai fara nema a gidan Islam ɗinsa, sai ya gyara su kafin ya kai ya fara tafiya cikin Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗannan su ne hanyoyin da zai bi kafin ya fada ciki. Idan kuma ba su yi kyau ba, ba a samu tuba mai kyau ba, ba a samu tsayuwa a cikin sha'anin Allah mai kyau ba, ba a samu wato tsoron Allah da gaske ba, to ba zai je ko ina ba a cikin tafiya. Ko da ya fara tafiya zai makale a hanya kenan. To idan ya samu waɗannan din, a ce yana gidan Islam, ya samu at-tauba, ya samu al-istiqamatu, ya samu at-taqwa, duk ya same su a gidan musuluncinsa, yana tuba zuwa ga Allah, yana tsayawa akan sha'anin Allah duka, yana da ya samu sabati a cikin lamuransa, sannan yana tsoron Allah a ciki, to amma sai kuma bashi da imani, to kaga ba zai yi ba nan ba, nan ma da sauran aiki. Saboda haka babu makawa mai tafiya a cikin Allah sai ya nemi imani a cikin lamarinsa. Wannan imani kuma shi zai ja masa ya aminta daga cikin halin da ya fada ciki. To a wannan gidan na imani kuma nan ne zai yaki zuciyarsa, ya kore mata dukkan wani abu mummuna da zai shiga cikinta. To saboda haka daga nan kuma sai ya fara samun girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Da ya zo gidan imanin nan sai ya fara samun girma. Girman nan ba zai yi mutum ya same shi ba sai ya yi cuɗanya da gaskiya. Saboda haka shi aka ce gidan imani abu na farko shine as-sidqu, gaskiya ne ake nema a wajen mutum. Mutum sai ya zama mai gaskiya tsakaninsa da bayin Allah, ya zama mai gaskiya tsakaninsa da Allah, yana bautawa Allah ne tsakaninsa da Allah da gaske, ba wai dan wani abu ba, dan wata biyan bukata ba, dan a ganin shi ba. Ya cire mutane Allah ma tsakaninsa da Allah ya dawo, yana bautan ne shi Allah, ya san da gaske yake yi, ba wai munafurci yake yi ba. To kaga nan a gidan imani kenan, abu na farko da mutum zai taka shine as-sidiq, gaskiya. Ya zama mai gaskiya a zahirin sa da batinin sa. Shi sa shi yace maka ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqal mar'u lil mawatini. Ladabin nan da zaka yi fa sai ka yi a fili da waje, ciki da wajen ka zama mai ladabi. To a cikin irin wannan maqam din in ka zo, sai ka zama mai gaskiya a zahirin ka da batinin ka. To kana ta gaskiya amma kuma baka da al-ikhlas, baka tsabtace aikin ba, baka yin sa dan Allah, nan ma zai yi? To ba zai yi ba, sai ka nemi al-ikhlasu bayan ka samu as-sidiq, bayan ka samu gaskiya, sai ka nemo wato tsarkake aikin tsakaninka da Allah kake yi, ba dan wani abu, ba dan komai ba, ka cire komai a ciki. To shine yake gaskata wannan al-ikhlasun naka, shi yake gaskata gaskiyar da kace kana da ita, kuma shi yake gaskata wannan maganar da kake yi lokacin da kake matsayin gidan tuba da istiqama da tsoron Allah din nan. To bayan nan ka samu al-ikhlasu, tsabtacewa, tsarkake aiki tsakaninka da Allah kake a cikin komai, komai naka dan Allah kake yi, ba kana yi bane dan wani abu, kana yin aikin ka ne, dukkan ayyukan da kake yi ka fuskanci Allah da aikin ne. Saboda haka wanda ya samu al-ikhlasu ba zai taba yin aiki wa Allah saboda neman wata ganima ko neman wani abu ba. Shi da abin da yake kawai dan Allah yake, ba zai yi dan domin ya samu wani girma ba, a ce ai wane yanzu shine kaza, ba zai yi domin ya samu wani lakabi ba, a ce wane shine kaza, ba zai yi domin a gabatar da shi ba, ba zai yi wani aiki saboda a gabatar da shi akan wani abu ba, ba zai yi ba, duk zai yi abun sa ne saboda Allah tabaraka wataala, Allah ya fuskanta yake yin aikin sa. Saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana, duba lil mukhlisin allazina idha hadaru lam ya'rifu wa idha ghabu lam yaftakiru ulaika hum masabihul huda tatajalla anhum kullu fitnatin zalma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ya tabbata ga masu gyara aikin su, masu ikhlasi, sune wanda idan ba suka zo ma sai aka kawo ba sa nan, idan ba sa nan kuma ba sai an neme su ba, sune wato fitillun haske na shiriya, wanda dukkan wata fitina in ta zo ta da za ta zalunci jama'a, to su ne za su, Allah zai sa su zama dalilin da za su kauda wannan fitina ne. Saboda haka fitinun nan da aka lissafa kuma su ne ne fitinun. Fitinun da ake faɗa shine kamar shakka, kana shakka a cikin sha'anin Allah da sha'anin lahira da sha'anin rayuwarka da sha'anin menene, to fitina ne. Kamar kafirci fitina ne, kamar jahilci fitina ne, kamar munafurci fitina ne, kamar riya fitina ne. Saboda haka fitintunu ne suna hawa junansu, daga wannan fitinar sai wannan fitinar. To in ka samu ikhlasu, ka samu tsabtace aiki tsakaninka da Allah, kana yin komai tsakaninka da Allah, to za wannan ikhlasin zai jawo kana cire waɗannan fitintunu a cikin zuciyarka. Amma har yanzu akwai saura, sauran nan kuma shine ka samu nutsuwa kan aikin da kake yi, shine at-tumaninatu ko kuma al-yaqinu, ka samu yaqini a cikin aikin da kake gabatarwa. Shi kuma wannan at-tumanina shine mai tafiya a cikin sha'anin Allah, zai zama ya isa zuwa ga abin da yake nema bayan zuciyarsa ta gama nutsuwa da abin da yake yi, ta gama nutsuwa da abin da yake. Saboda haka sai ya wayi gari zuciyarsa ba ta nutsuwa sai da Allah tabaraka wa ta'ala, zuciyarsa ba ta nutsuwa sai da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kominsa. To ya samu atumani na tukena, ya samu nutsuwa. To kaga a wannan gidan iman, waɗannan matakai guda uku mutum sai ya taka su, ya iya wuce su, ya samu as-sidiqu, ya samu al-ikhlasu, ya samu at-tumanina. To bayan nan kuma ya gama da gidan iman kenan, imani ya zauna yadda ake so. Saboda imani akwai gaskiya a cikinsa,
akwai tsarkake aiki tsakanin da Allah tabaraka wa ta'ala, akwai nutsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sa. To daga nan sai gidan ihsani. To gidan ihsani kuma wannan gidan shi ma yana da matakai guda uku da ake so mutum sai ya bi ta kansu kafin ya zama musulmin da gaske. Mataki na ɗaya shine muraqaba. Muraqaba shine mutum ba zai taba sawa a cikin hudurinsa ba, a cikin halartuwansa, cewar baya tare da Allah tabaraka wa ta'ala ba, yana tare da Allah a cikin komai nasa. Saboda haka zuciyarsa, ransa yana nuna masa cewar duk wani motsin da zai yi, duk wani cikin duhu da zai shiga, duk inda ya shiga ya fita, yana tare da Allah. To saboda haka wannan mataki na muraqaba zai yaki zuciyarsa, ya cire mata dukkan wani abu mummuna da za ta zo ta kawo masa daga nafsu ammaratun bisu, ita mace shi da mummuna aiki ba zai yi ba, saboda shi ya san yana tare da Allah, Allah yana tare da shi. Sannan balle shaidan ya zo ya masa wani abu har ya yadda da irin abubuwan da shaidan zai kawo masa, nan ma ba zai dauka ba, saboda yana tare da Allah. Sannan ba zai samu fitina a cikin dukiya ba, ko a cikin sha'anin mata ba, duk ba zai yi wannan abun ba, saboda shi duk abun da yake yi ya san yana tare da Allah a cikin komai. Kaga ba zai saki wasu abubuwa munana ba kenan. Saboda haka ba za a same shi da ƙarya ba, ba za a same shi da munafurci ba, ba za a same shi da girman kai ba, ba za a same shi da jiji da kai ba, ba za a same shi da rowa ba, ba za a same shi da fishi ba. Duk ba za a samu wannan wajensa ba. Saboda shi a cikin komansa kawai yana gani yana tare da Allah a cikin kominsa. Shi ne muraqaba. Daga wannan matakin ya wuce nan kuma sai ya samu matsayin mushahada. Matsayin mushahada kuma shine wato yana tafiyar da rayuwarsa a dukkan duk abin da yake yadda Allah ya tsara haka yake, ba yanda shi ya tsara ba, yadda Allah ya tsara haka yake rayuwarsa. Saboda haka da ayyukansa da duk abin da yake yana baka manhajin Allah ne tabaraka wa ta'ala, yadda Allah ya tsara rayuwar to haka zai zama. Saboda haka yana shahudin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kominsa, a cikin komi da yake na rayuwa. Saboda haka bashi da wata rayuwar da za a ce wannan rayuwarsa ce tasa ce, a ba tasa bane, ba su zama biyu ba, tunda Allah ɗaya ne. Ai, saboda haka Allah ɗaya ne a wajensa, ba zai ce shi yana nan Allah yana nan zai yi wani abu ba, shi ba abin da zai yi. Saboda haka duk abin da ya aiwatar yanda Allah ya tsara na haka yake. To sannan kuma daga nan bayan ya samu wannan matsayin sai ya zama dukkan ayyukansa kamar yadda muka faɗa, ayyukan za su koma na Allah tabaraka wa ta'ala, tunda Allah ya ce inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah baya tauye lada, baya ɓata ladan masu wato kyautatawa. Kuma Allah ya ce inna Allaha innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, lalle wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki nagari, to Allah ya ce ba ma ragewa, ba ma tauye ladan wanda ya kyautata aikinsa. To saboda haka shi aikin zai kyautata shi, saboda yana shahudin Allah ne a cikin ayyukan da yake duka, baya kawo wani ma ciki, balle ya ga wane ne yayi ko wane ne yayi. To daga wannan matakin kuma zai wuce sai ya shiga maqamin ma'arifa. Sai ya shiga maqamin ma'arifa. To a wannan gida yana kunyan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan abin da zai yi. Saboda ya riga ya iso inda yake ganin cewar yanzu ni ne zan yi kaza, ni ne zan aikata abu iri kaza. Yana zargin kansa a ciki, yana ganin ya munanta ladabi tsakanin sa da Allah tabaraka wa ta'ala, saboda ya samu sanin Allah gabaki daya a cikin dukkan abin da yake aikatawa. To saboda haka waɗannan su ne makamatin, su ne matakan da ake son mutum ya taka, wanda Sheikhul Islam ya ce mana ta'addubun fi zahirin wa batilin bihi yuraqqal mar'u lil mawatin, kai ladabi a waje a fili da ciki, da shi ne zaka samu hawa kan matakai, zaka samu hawa kan waɗannan matsayoyi, waɗannan matsayoyi da muka lissafa. To amma wannan mun faɗi abun ne a dunkule, a dunkule abun kenan, a dunkule. Sai kuma insha Allah za mu yi kokari mu gwada warwarewa abin da Allah ya ba mu a ciki. Mawaɗin ɗin kamar yadda aka faɗa matakai ne guda uku da muka sani, matakai ne guda uku da muka sani. Islam, Iman, Ihsan. To waɗannan matakan ne ake so ka hau kansu. Kowane mataki ka shiga cikin halin sa, ka aikata abin da yake cikin wannan matakin kafin ka huce. To saboda haka malam ya kawo mana nan cewa to abu na farko da ake so mutum ya gane, mai hankali cikakke wanda yake da tunani, kar ya sa a ransa cewa waɗannan matakan da aka fara kamar wani abu daban ne da fita a cikin musulunci. A yana nan a cikin musulunci daman kamar yadda ka sani a hadisin Jibril ko da malaika Jibril ya zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama menene musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa menene imani, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa menene ihsani, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa. To waɗannan su ne abun, ba wani abu ne daban da aka fito wani waje daban aka je aka nemo shi ba, yana nan a cikin musulunci. To amma a cikin musuluncin sai ka yi adalci wa kanka. Malai ya ce dole ka yi adalci wa kanka, ai ka sani kowane fanni da mutanansa, kowane fanni da mutanansa, kamar yadda muka faɗa a karatutukan mu na baya cewar akwai abin da za a ce wannan bangare ne na ilimi, amma ilimin fiqhu ne, saboda haka ga malamin fiqhu su suka san yadda ake yi, ga yadda za a yi. Wannan bangaren mutsalawul hadisi ne, ya ake gyaran hadisi, ga malaman hadisi su suka san yadda za a yi. Wannan a bangaren usul fiqhi ne, ga masu lura da usul fiqhu, ga yadda yake. Waɗannan malaman riwayat ne, qira'at, karatun Qur'ani, ga yadda yake. To akwai kuma bangaren tasawuf, gyaran zuciya. Malaman gyaran zuciya su ma da nasu layin da kuma yadda za su faɗi yadda za a yi, ga yadda yake. Kowa da nasa. To saboda haka kar kai mamaki idan ka ji kana jin wani karatun da kaman ba shi kake tsammani shi ne a wannan wurin ba, saboda shi ma ilimi ne, shi ma ilimin sufanci ilimi ne, saboda haka zai iya sabawa da karatun da ka je ka sani, wataƙila ka tsaya a hanya ne baka isa inda za a je ba. Aya da yace za a karanta sai a samu ma'ana duhu a kanta, kowa da ma'anar da ya gane. Hadisi annabi ne sallallahu alaihi wasallam da za a ja guda ɗaya sai a samu ma'anoni da dama a kansa, kowa da ma'anar da ya gane. To saboda haka Shaykhul Islam da yace mana da shi ne mutum yake hawa kan matakai wannan ladabin, matakan dai daga farko mun ce guda uku nan ne, gidan Islam da gidan Iman da gidan Ihsan. To a waɗannan matakan yadda ake so kai bata jiya ne ka zama a cikin haka, ana so kowane mataki ka iya taka shi, bayan ka taka shi ka aikata abin da yake cikin wannan matakin har ka hauhawa, tunda ya ce bihi yuraqqal mar'u, da shi ne mutum zai tashi ya hau zuwa ga wani mataki. Mataki na farko gidan Islam ne, mai al-Islam, mai musulunci. Musulunci da malaika Jibril ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tutuz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika Jibril ya tambaye shi ya ce masa musulunci shine ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, sannan ka yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, ka tsaida sallah, ka bada zakka, kai azumin watan ramadana, kai aikin haji. Waɗannan sune shine gidan musulunci ko sune musulunci, shine musulunci wannan. To malaman sufanci suka ce shi al-Islam dinnan da kake ji da aka faɗa maka yana da matakai. Saboda haka akwai Islamul Islam, akwai Imanul Islam, akwai Ihsanul Islam. Saboda haka in kana gidan musulunci ne zaka taka waɗannan uku. Islamul Islami shine kana matakin ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, ka yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, a cikin wannan gidan ka sallama, ka miƙa wuya, ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis salmi kaffa, ka miƙa wuya ka shiga cikin musulunci gaba daya. To wannan musuluncin shine ka miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka kana Islamul Islami kenan. Idan ka wuce nan ka zo Imanul Islami, kana gidan musulunci amma kana Imanul Islami ne, Imanul Islami kake ba Islamul Islam ba, Imanul Islami. a wannan matakin kana musulmi amma musuluncinka zai hana ka ka aikata wasu abubuwa munana sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda ɗan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa da bakinsa to kaga wannan yana imanin islami ne ba yana islamul islami bane ya dan dora a ciki sannan a cikin wannan din zaka samu kuma ihsanul islami a matakin musulunci zaka kai matsayin ihsani yadda zaka kyautata nan kuma kana gina musulunci amma kana kyautatawa kai sallan farilla ka biyo da nafilfili ka bada zakka in kana duka in baka rishi kai sadaka ko ka bada sadaka in baka samu zuwa aikin haji baka rike juma'a kai tai kaga wannan duka kana gina musulunci ne amma kuma ka kawo ihsan a cikin gidan islam to kaga wannan matakai uku kenan a cikin gidan islam to bayan nan kuma du sai a ce to idan kace kana gidan islam har yanzu kana gidan musulunci kai musulmi ne to akwai wasu matakan kuma du guda uku da ake nema a wajenka akwai wasu matakai guda uku da ake nema a wajenka bayan ka amsa kai musulmi ne mawadin din da shin yake ga mana kenan mataki ne da shine a samu at-tawbah tuba sai ka tuba in kace kana gidan musulunci to maqam na farko da zaka fara takawa shine tuba tunda alqur'ani ya ce wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗaya ku mu'minai kuna so ku samu babban rabo a wani wajen Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla wa anta wallaw fa inni akafu alaykum azaba yawmin kabir Allah tabaraka wa ta'ala yake fada akan harcin annabi Hud alayhi salam a mutanansa cewar wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku tuba zuwa ga ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi zai ji yadda ku dadi a wannan duniyar ku ji dadi ku rayuwa yadda ku ga dama zuwa wani lokacin da aka kayyade sannan kowa za a bashi daga cikin fallar da Allah yake bance shi da ita idan kuka kauda kai kuka yi kuma to ni ina tsorata muku azaba ta rana mai girma azaba mai girma kaga anan har yanzu ana maganar istighfari ana maganar tuba istighfari da tuba kana makamu tauba kana gidan musulunci kana makamu tauba saboda haka ana neman kai yi istighfari ka tuba zuwa ga Allah a wani waje Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari sannan ku tuba zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar muku da ruwa daga sama sannan zai kara muku daga cikin karfi da ya baku zai kara muku karfi zai muku madadi duk abin da kuke nema za ku samu idan kuma ku tuba ba karku juya kai ku zama mujrimai ku zama masu laifi a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuhan ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku tuba zuwa ga Allah tuba gaba daya tuba zaran bunu yanda ba za ka koma cikin laifin da kake aikatawa ba to a wannan gidan a gidan Islam kana maqamu tauba matsayin neman ka tuba daga nan kafin ka wuce nan aiki ne ja nan din da kake gani kafin ka wuce shi yana da wahala dalili zaka yi tuban nan a matsayin ka na mai neman Allah gafarta maka akan zulman da kake aikatawa shi yasa sai ka ji ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a alaykum midraran wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anharan malakum la tusmi'u lillahi wa qara kaga a wancan wajen ana maganan kana yin zunubi ne a maqamu tauba zunubai kake yi tunda kana yin zunubi sai Allah ya ce to ka nemi gafaransa shi mai gafara ne idan ya gafarta maka daga zunuban nan to zai saukar muku da ruwa daga sama zai baku dukiya zai baku yaya zai sanya muku koramai da aljannatai duk zai muku kaga nan ana maganar tuba na haka kenan na zunubin da mutum yake aikatawa na laifukan da mutum yake idan aka wuce nan a maqamu tauban har yanzu zaka ga manya daga cikin bayin Allah ma an ce su tuba, sai kaje an ce su tuba. Annabi sallallahu alaihi wasallama zatin kansa za a duba, Allah ya ce masa ya tuba, wastaghfirullah, ka nemi gafarar ubangijinka. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li zambika, ko ka bayan ka shaida ba wutar gaskiya, sai Allah sannan ka nemi gafarar ubangijinka. Saboda haka muqamut tauba har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce masa ya tuba. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين توفوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله يعافي عن محمد صلى الله عليه وسلم. عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كاغا أنا مغانا توبان أ wannan وجن wannan توبان da ake yi a توبان nan sai ta hawa wannan makamatin ita ma. Ka tuba gidan musulunci cewa kana aikata laifi, kana neman Allah ya gafarta maka a maqamul islami kenan, Allah ya gafarta maka ka aikata laifi iri kaza, ka aikata laifi iri kaza, zunubai kaca-kaca kana yin su, saboda kana neman Allah ya gafarta maka. In ka wuce nan a maqamul tauba din a gidan imani, kana maqamul tauba ma gidan imani kake nan ma, kana tubawa Allah akan kana zaune da bayin Allah kana cutan su, ka zalunci wancan, ka cuci wancan, kai waye kai waye, nan ma kana tuba, nan ma kana tuba. Zaka wuce gidan ihsani nan ma ka tuba, shine annabi makanta da zufa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li zambika. A wannan wajen kuma kana yin la ilaha illa Allah kana tuba ne, saboda kana ganin kanka bayan ga Allah tabaraka wataala, kana ganin kanka a ciki. Saboda haka ka tuba wa Allah na ganin kanka da kake yi, cewar kai ma wani zaka yi wani tasiri a cikin wani abu. Saboda haka sai ka hawo wannan matsayin na tuba. To anan kaga duk a cikin maganar tuba ake istighfari, istighfari, mutum ya tuba, ya tuba. Idan mutum ya tuba din nan yana maqamut tauba, yana tuba, yana tuba, tun yana aikata laifuka a cikin gidan Islam har ya wuce ya zo gidan iman, har ya wuce ya zo gidan ihsan, ya daina ganin kansa, ya dawo kawai ya san cewa shi yanzu babu shi, yana tuba, yana tuba, yanda zai, yanda Allah ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To anan zaka ga a cikin tuban nan Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara. In zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba. Ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. In zaka nema musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba. Kaga anan idan sun aikata laifi munafikai, Allah ya ce ba zai gafarta musu ba, ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai samu da 70 din ya san za a gafarta musu, zai yi. To wanda ba munafiki ba ma, mumini ma idan yayi aiki sai ya dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara. Walau annam yuzallimu abusum ja'uka فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. دا idan zasu zalunci kansu zasu zo wajenka ya rasulullahi, su nemi gafaran Allah, su nema, ka nema musu gafara, zasu samu Allah mai karban tuba ne, mai jin kai ne. Anan ma sai ka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafaran. To saboda kaga anan in ka dawo cikin maganar da ake yi, sai ka karar da kanka kenan, ka gane cewa yanzu ka kawo ne, ka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne nema maka gafara wajen Allah, tukunna Allah ya jika. To saboda haka tuba dai kai tuban da ake nema ba iya na zahiri ba, har na batinin ya zama ka tuba gaba ɗaya, ka miƙa wuyanka ga Allah tabaraka wa ta'ala akan duk abin da kake masa na shirka da kake yi da ake ganin su a zahiri, duka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisai akan matsayin tuba din, yace wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min 70 marra. Wallahi ni, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama, ina tuba zuwa ga Allah, ina yin istighfari, sannan ina tuba zuwa ga Allah a rana sama da sau 70, a rana sama da sau 70 Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin tuba. Tunda Allah ya ce liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Kaga babu ma, babu ma zunubi, amma ni sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gafarta masa, amma duk da kake ce yana tuba saboda me? Saboda Allah ya ce inna Allaha yuhibbu tawwabin. Allah yana son masu tuba. To tunda Allah yana son masu tuba, wanda za a fara so kuma cikin wannan bazin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka yana ciki. Sannan wa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayuha an-nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar sa, lalle ina tuba zuwa ga Allah sau 100 a rana. A wani hadisin har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu afarahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Allah ya fi farin ciki da tuban bawa akan mutumin da yana tafiya akan dabbarsa, dabbar ta kwace masa a cikin jeji ya rasa yanda zai yi. A wani ruwayan hadisin na Muslim yace a cikin wannan lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharaba fa aisa minha fa ata shajaratan faddaja fi zilliha wa gar aisa min rahilatihi fabaina huwa kadhalika izuwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddati alfarhi allahumma anta abdi wa ana rabbuka qala min shiddati alfarhi. Arwaya Muslim aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi farin ciki akan bawan da yana tafiya akan dabbarsa a jeji sai ta kwace akanta akwai abincin sa da abin shan sa, ya ɗebe tsammani ba za ta dawo ba, ya samu gindin bishiya ya kwanta yana jiran mutuwa, kawai sai ga wannan dabba ta dawo, kawai ya ganta ga ta tana tsaye, ya zai ji? Kaga zai farin ciki, ya rike ragaman wannan dabban, yayi farin ciki saboda tsawon farin ciki, yace ya Allah kai ne bawa na, ni ne ubangijinka, saboda tsabar ya ji dadin halin da ya fada ciki. To idan ka tuba zuwa ga Allah sai Allah yayi farin, ya ji dadi, yayi farin ciki fiye da yanda wannan mutumin zai. To kaga, saboda haka ana so mutum ya tuba kenan a cikin komai. To a cikin gidan wannan gidan da muke magana, gidan makamul islamin nan, wannan shine mataki na farko. A cikin gidan makamul islami mataki na farko shine wato at-tawba, tuba. Duk da Sheikhul Islam ya gaya mana a cikin wani littafin sa da yake masa maqamatuddin, maqaman addini guda uku, Sheikhul Islam ne yayi bayani a ciki yake cewa farkon masaukin da mutum zai zauna a gidan Islam shine at-tawba, tuba. To tuban nan kuma yace shine al-khuruj min kufri ni'mati bi kulli ni'matin shukruha sarfuha fi mardatillah. Yace tuba shine ka fita daga dukkan wani, ka kafurce ga dukkan wata ni'ima da Allah ya maka ni'ima. Yanda zaka kafurce wannan ni'iman shine ka tafi yadda ni'iman wajen godewa Allah cikin yardarsa. Yace wannan shine ka tuba, ka maida abun zuwa ga mai shi. Sannan rashin godiya kuma ya zama kafirci kenan idan mutum ya yi haka. Yace sufaye sun ce tuba shine al-khuruj min kulli kulqin daniyin ila kulli kulqin saniyin. Tuba shine ka fita daga dukkan wasu halaye kaskantattu zuwa ga halaye nagari, shine ka tuba zuwa ga Allah. Duk wani aiki mummuna, aiki ba za a ganka ciki ba, duk wani aiki da ake tsammanin mai kyau ne a ganka ciki. Sheikhul Islam ya ce waddaniyu fi haqqil am tarkul fara'id. A wajen ammawa idan aka ce kaskancaccen aiki, to ana nufin shine ka bar farillai, ka bar aikata farillai, to shine ake so ka fita daga cikin wannan abun, kai ta tuba ya zama kana aikata farillan nan da aka gaya maka. Sannan kuma ba za ka riki abubuwan da aka haramta maka ba. Yace a wajen kasawa kuma in aka ce mutum ya tuba, tubansa shine ba zai bar fada'il ba, ba zai bar musahabbai ba, sannan kuma ba zai aikata makaruhai ba. Abubuwan da aka ce musahabbai ne ba zai basu ba, balle kuma makaruhi. Yace tuba a wajen khasatul khas, keɓantattu a ciki, a wajen arifai masana Allah, tuba shine ka kauda kanka zuwa ga halin Allah tabaraka wa ta'ala, ka gafala, ace kaga falta ko na minti ɗaya ne kaga kanka a cikin wani abu na ko na sakan ɗaya ne to shikenan ka samu matsala kenan sai ka tuba saboda hakikanin tuba shine ka kashe kanka shine ainihin tuba baka ganin kanka a cikin komai shi yasa bani Isra'il da suka aikata laifi Allah me yace musu sai yace faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bayyuku ku kashi kawunanku wani shefinku alheri a wajen ubangijinku sai aka samu su duhu sai suka kashe kansu tunda sun yi laifi to kai ma idan kai laifi yanzu ana so kashe kanka ne ba kisa irin wancan wanda suka yi na tafiyar da rayuwarka ba a'a ya zama gaba ɗaya ka fita a cikin komai saboda haka ba za ka ga kanka ba a cikin komai sannan ba za ka ga wani aikin da ka aikata ba ba za ka ga wani hali ba ba za ka ga wani makamin da ka taka ba ka tuba zuwa ga Allah ka jefar da komai yace wazalika huwa tawbatu min at-tawbati wannan shine tuba daga tuba ka fita daga cikin wancan halin tuban ka shiga cikin wannan tuban kuma shine matsayin da zaka ji an ce inna lillahi yuhibbut tawwabin Allah yana son masu tuba wato sun tuba ba sa ganin komai ba sa suka komai wa Allah tabaraka wataala a cikin duk abin da suke ciki to wannan ba gidan musulunci ne ake so ka gyara wannan a gidan Islam ne mataki na daya a gidan Islam din nan shine ake so ka tuba kai irin wannan tuba ka fita a cikin komai a cikin tubar da kai wannan shine gida na farko a gidan Islam bayan sa sai kuma gida na biyu shine al-istiqama ka samu daidaito a cikin sha'aninka a gidan Islam bayan ka samu at-tawbatu ana neman al-istiqama tu kuma ka samu daidaito a cikin abin da kake yi al-Qur'ani ya gaya mana cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim mala'ikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah shine ubangijinsu sun mustaqamu sannan suka samu istiqama suka samu daidaito a cikin lamuran da suke aikatawa gaba daya tatanazzalu alaihim mala'ikatu idan mutuwa ta zo musu wato mala'iku za su zo su kewaye su su zauna tare da su suna musu albishir cewa kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki suna musu albishir da aljanna aljannan da aka tanadar musu da ita nan suna ga musu cewa ai mun mune masoyanku a rayuwar duniya da lahira duk abin da kuke so zuciyarku take so za ku samu sannan duk abin da kuke so na abin da aka muku alƙawari shi ma za ku same shi yana nan a wajenku to saboda haka istiqama shine ka samu tsayuwa a cikin abin da kake yi shi yasa alqur'ani yace fastaqim kama umirta wa man ta'ama aka wala tazaw inna huwa ta'maluna basir Allah yace ka daidaita a cikin abin da aka umurce ka da shi da wanda suka tuba tare da kai su ma su zama haka kar ka juya baya duk a cikin lamarin da kake innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun Allah tabaaraka wa ta'ala yace lalle wadanda suka yi suka ce Allah ne ubangin su sannan suka daidaita a cikin lamarin su babu tsoro a gare su babu bakin ciki su ne waɗannan su ne ma abuta aljanna ɗan aljanna kenan za su dawo a ciki sakamakon aikin da suka aikata ashe bayan ka ce Allah ne ubangijinka sai an nemi istiqama a wajenka tunda bayan ka yi imani an nemi tauba a wajenka tuba to hakan nan kuma sai an nemi istiqama a wajenka ka samu daidaito a cikin aikin da kake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya tambaye shi yace ya rasulullah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu adan ghayraka ka ga mai magana a cikin musulunci wanda bazan tambayi wani bayan ka ba yace masa qul amantu billahi summa istaqim ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaita wato ka tsaya a cikin abin da kai ka fada din ka tsaya a cikin abin da ka fada nan ba karamin aiki bane aiki ne babba wanda mutum zai aikata kafin ya samu istiqama nan ya zama yadda kake nan yadda kake fada nan ka ce kai imani to haka zaka na aikata ayyukan saboda haka yace mana tsayawa a cikin aiki istiqama da ake fada shine mutum ya shiga cikin hanya madaidaiciya ba tare da ya karkata ba ka doro akan hanya madaidaiciya ba tare da ka nuna karkata a ciki ba ko kadan. Wannan kuma a zahiri ma ana neman halaye ne a wajenka kusan guda goma da ake so ka gyara su, wanda alqur'ani ya ga mana cewa qul ta'alu ma harrabu rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fahisha ma zahara minha wa ma batana wa la taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu mal yatim illa bil lati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddah wa awfu al-kayla wal mizan bil qist la nukallimu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Waɗannan duka sai ka shiga cikin su, waɗannan kisal din ka zauna a ciki baka yin ko daya. Na ɗaya baka shirga da Allah ba, ka kyautata wa iyayenka, ba za ka kashe iyayenka saboda neman talauci ko kana tsammanin za ka talauce ba, Allah shi yake azurta su, yake azurta ka. Sannan ba za ka kusanci mummunan aiki ba, da na fili da na boye. Sannan ba za ka kashe rai haka kawai ba. Sannan ba za ka kusanci dukiyar maraya ba. Sannan za ka cika alkawari idan ka dauki alkawari. Idan za ka yi magana ka faɗi alaji, za ka cika alkawarin Allah. To waɗannan su ne hanya madaidaiciya, wa anna hadha sirati mustaqiman. Wannan shi ne hanyar Allah madaidaiciya wanda ake so mutum ya bi. To saboda haka a cikin makamin istiqama da ake magana, ana so ya zama ka yi daidai a nan. Ka bi wannan hanya madaidaiciyar, baka saba a cikinta ba. Yace abin da ake nufi da aka ce maka istiqama nan shine kai aiki da waɗannan halayen da aka lissafa. Na farko shine rashin shirka ma Allah tabaraka wa ta'ala, da rashin sabawa iyaye, da rashin kashe rayi ba tare da haƙi ba, da rashin kashe yaya saboda tsoron talauci, da rashin fiskantan alfasha na bayyane ko na boye. Yace waɗannan shine daidaito akan hanya madaidaiciya, tunda kullun zaka ce ihdinas siratal mustaqim, kana neman istiqama kullun, Allah ya tsaida kai hanya madaidaiciya. Yace to wannan shine istiqama a wajen ammawa, shine istiqama su. Yace amma a wajen kasawa shine mutum ya shiga zuwa ga bin hanya madaidaiciyar nan, ya shiga kuma a ciki akwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayi fana'i cikin soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yana yin gwada halaye irin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri da batini, sannan harcinsa yana furta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komi, yana salati Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komansa. Wannan shine daidaito a wajen kasawa. Sannan ba zai iya manta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane numfashinsa, a kowane numfashin da zai furta to yana tuni da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace istiqama kuma a wajen khasatul khas, kebantattun kebantattu a wajensu. Yace kari ya kasance a wajenka a kowane hali da kake boye shi, ko wani hali mummuna, wato hali kyakkyawa da kake boyewa kar a gane, ko kuma a hali mummuna da baka so a ganka kana yinsa. Yace wannan babu shi a wajenka duka. Shine innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu din kenan, suka ce Allah ne ubangiji, sannan suka daidaita a cikin koman su, yanda wajen nan yake haka cikin nan yake. To wannan shine mataki na biyu a maqamul islam, bayan ka taka maqamul tauba, sannan kuma ka taka matsayin al istiqamatu, daga nan kuma sai at taqwa. To ina ga zamu dakata nan insha Allah, idan muka zo zamu ci gaba da fadin waɗannan maqamat da Sheikhul Islam wa sa'atul anam alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake ga mana cewa ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatini, kai ladabi a wajenka da cikinka zahiri da batini, da shine zaka samu hawa matakai. To a cikin matakan yanzu dai muna gidan Islam, a gidan musuluncin mun ce ga yadda musuluncin yake, akwai islamul islami, akwai imanul islami, akwai ihsanul islami, wanda kowanne ana so ka keta su, ka shiga ciki, ka aikata abin da ake so a ciki. Daga nan ka sake dawa gidan musuluncin, ka dauki waɗannan matakai guda uku: at-taubatu, al-istiqamatu, at-taqwa. Wanda mun yi bayanin me at-tauba, mun yi bayanin me kuma al-istiqama, wanda insha Allah idan an sake zama za a yi magana akan menene kuma at-taqwa din. Abinda muka karanta daidai, Allah ba mu ladan sa. Abinda muka yi kuskure, Allah gafarta mana. A lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ya sa mu gane abinda shi yake so mu gane a ciki. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya sa mu na cikin wanda za a yanta wannan wata mai albarka. albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijjani da kalamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mu'amalik wal khatim lima sabaqa nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila sadiqil mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.